sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Lahadi 13 ga watan Oktoba. Da labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce zuwa yanzu mutane sama da 100,000 sun rasa mahallansu sanadiyar afka ma arewacin Siriya da kasar Turkiya ta yi. Hukumar ta ce mutanen da aka raba su da mahallansu sun fito ne daga garuruwan Ras Al Aimiyah da Tal Abyad, dakarun rajin kare demokaradiyya da kurdawan Siriya ke jagoranta. Sun karyata cewa sojojin Turkiya sun kwace garin Ras Al Aimiyah da ke kan hai wato kan iyaka, kamar yadda Turkiya ke ikirari. Kungiyar rajin kare yancin dan adam a Siriya ta ce yawan fararen hula da suka mutu sanadiyar farmakin da sojojin Turkiya suka kai ya haura zuwa 30. Xi Jinping ya zama shugaban China na farko wajen kai ziyara kasar Nepal cikin tsawon sama da shekaru 20 jiya Asabar, inda ake kyautata zaton ziyarta ba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da dama na gine-ginen madahun ci gaba. Shugaba Xi ya isa Nepal din ne daga kasar India, inda ya gana da Prime Minister Narendra Modi. Shugaban Nepal Bidya Devi Bhandari da Prime Minister KP Sharma Oli suka tarye shugaba Xi a filin jirgin saman Kathmandu. Sakataren harkokin wajen India Vijay Gokhale ya ce India da China sun yanke shawarar kafa wani kwamiti a matakin ministocin cinikayya don tattaunawa kan wasu matsaloli masu nasaba da kasuwanci da kuma saka jari, musamman ma wagegen gibin wajen dala biliyan 63 da India ke cutuwa da shi a cinikayyar ta da China. Aisha Buhari, matar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, ta dawo gida Najeriya da asubahin yau din nan Lahadi bayan an daina jin duriyarta da wani lokaci mai tsawo. Ta gaya ma wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina a filin jirgin saman kasa da kasa na Namdi Azikiwe da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja da sauran yan jarida cewa ta je kasar waje ne ganin ƴaƴanta da kuma likitanta, wanda kuma ya shawarce ta ta dan ba da kanta hutu. Tunda dare ne dai yan jarida suka yi dafifi a filin jirgin saman, inda suka ke fatan yin tozali da kuma magana da Hajiya Aisha Buhari. Nan da nan, bayan da suka ji cewa tana tafi a jirgin saman British Airways daga Burtaniya, wannan zakuwa da ganin Aisha Buhari da yan jarida suka nuna ya biyo bayan jita-jitar da aka yi ta yadawa, kama daga cewa Aishar ta yi yaji ne zuwa kasar waje, zuwa cewa wai aurenta ne ya mutu, da kuma wai ana shirin mata kishiya, raɗe-raɗin da tuni majoyin fadar shugaban Najeriya suka yi watsi da su. Ita ma da aka tambaye ta kan waɗannan batutuwan ta shiriritar da zancen, to sai dai kamar yadda aka saba, wasu ƴan jarida na kwakwa na ci gaba da cewa idan ba rami mai kawo rami, wasu kuma sun gamsu. Za mu kawo muku cikakken rahoton nan gaba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi bai ma san mutanen nan biyu haifafin tsohon yankin Soviet din nan ba, kuma mukarraban lauyansa Rudy Giuliani, waɗanda ake tuhuma da laifin saba ma dokar ba da gudumawar kudin yaƙi neman zaɓe ranar Alhamis. Ban san waɗannan talikan ba, a cewar Trump, yayin da yake bayani kan wasu ƴan asalin ƙasar Ukraine da Belarus masu suna Levi Parnas da Igor Fruman. Ya ƙara da cewa zai yiwu na taɓa ma ɗaukar hoto da su, saboda na ɗau hotuna da mutane da dama. bayanai na nuna alamar alakarsa da mutanen ya zarce hakan, ta yadda har sai da waɗannan 'yan kasuwa mazauna Florida suka samu shiga sosai a mataki na sama na jam'iyyar Republican ta wajen bayar da gudumawar ɗumbin daloli ga kwamitin yaƙin neman zaben Trump. Wata zanga-zangar da aka yi jiya a sabar kan tura sojojin ƙasar Mali da aka yi zuwa Burkina Faso ta rikide zuwa harkar wawushe wurin ajiyar abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke daura da wurin, a cewar sashen Faransancin Afirka na muryar Amurka da majoyin Majalisar Ɗinkin Duniya. Mutane wajen 1,000 ne dai suka yi zanga-zanga a harabar Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin da ke yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na Surwa da Ma'el Hikaya zan gabatar. Zamu daukaka kara kan hukuncin kotu da ya bawa PDP nasara a Bauchi, inji ubanana na APC. Me ake ciki ne game da shirin zaben gwamnan Kogi da Bayelsa a watan gobe? Shin me ya faru ne har aka tsige mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Taraba? In dai da gaske Najeriya ta samu yanci, to zababbu su daina jawabi da turanci, inji dattijan siyasa. Waɗannan da babin ra'ayi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Jam'iyyar APC a jihar Bauchi da tsohon gwamnan jihar Muhammad Abdullahi ta bayyana aniyar ɗaukaka ƙara bayan hukuncin kotu da ya ba wa gwamna Bala Muhammad na PDP nasara. Shugaban APC na Bauchi Ubanana ya ce za su ɗaukaka ƙara don yunkurin karɓo waɗanda suka kaɗa musu ƙuri'a haƙƙinsu. Nana ya gode wa 'yan jam'iyyar don maraba ga tafiyar tsohon gwamnan har zuwa matakin yanke hukuncin kotun zaben. Wannan dai ya nuna shari'ar za ta kai har kotun ƙoli. Maza wajen ɗan majin katagun na cikin 'yan APC masu maraba ga jam'iyyar a Abuja, amma 'yan PDP ne a Bauchi.
Duk Najeriya kai barin je maka mayan cire maka mayan maka ta karamin mahaukaci duk Afirka bayan da ake siyasa irin Bauchi. Ha, kawai mutum ka zo wani ya zo maka endorsing din wani a ce maka ga wani kai baka taba ganin mutum mai yanzu tsabar mayan ka duba ma wasu other places wani ma gwamnan ma ba sanin sa kai ba, amma ka za zo a endorsing nan sa ce sai an zabe shi a tura mu mutane shi dole. Kana ka yanzu idan ya hanga ya gani zai ga cewa duk inda ka je irin baba kiran nan yanzu mutumin Bauchi baya yanda. Mu ba wai muna magana ne wai sai lalle dan APC ko dan wani wane, a'a shi mai girma shugaban kasa maganin da yayi shi fa idan an zabe shi sauran a duba cancanta, to kuma cancanta muka duba da abin da zai kai mu gagaci shi wannan mai girma gwamna shi kauran Bauchi shi ne zai cire mana kitse a wuta. Muka ga shi ne wanda zai yi daidai da mutanen Bauchi ya san makaman aiki.
Bauchi daga batun lokaci yayi a kasa a tsare zaben irtinke ko kato bayan kato, in ji ga magarin masu fasara zuwa mutum muke zaba ba jam'iyya ba. Haka dai shirin na ya sha kawo muku ra'ayoyin masu kada ƙuri'a a jihar ta Arewa maso gabas. In mun yi ma muka wuce Filato da Abuja za mu shiga Kogi, inda hukumar zabe ke shirin gudanar da zaben gwamnan jihar. INEC ta bayyana yadda shirye-shiryen zaben gwamnan Kogi da Bayelsa za su gudana ranar 16 ga watan gobe. Ga zaben gwamnan Kogi, hukumar zaben ta ce jam'iyyu 23 ne za su kasance kan takardar dangwala ƙuri'a. Kwamishinan labarun hukumar Festus Okoye ya ce jam'iyyar SDP ta karya ka'idar tsaida ɗan takara a jihohin biyu don tsaida waɗanda shekarunsu ba su kai ba. Kamar a Kogi, Okoye ya ce SDP ta tsaida mataimakin 'yar takara gwamna Bashir Muhammad mai shekaru 34, kuma doka ta ce sai mai shekaru 35 zai iya wannan takarar. Duk da haka, Okoye ya ce hukuma za ta bi umarnin kotu kan lamarin ta hanyar sanya sunan 'yan takarar jam'iyyar Natasha Akpoti a jerin 'yan takara. Yayin da Yaya Bello na APC ke gwamnan Kogi da neman tazarce, gwamna Siriaka Dixon na PDP ke gwamnan Bayelsa, amma zai kammala wa'adinsa na biyu ne da aka yi wa ɗan takarar jam'iyyar campaign don ƙwarin gwiwar jihar ta PDP ce, tunda ta tsohon shugaban Najeriya Goodluck Ebele Jonathan tsohon gwamnan jihar ne. Gwamna Mai Malabu ni shi ya jagoranci zaben fidda gwani na APC a jihar.
Zabe da muka je muka yi an yi shi lafiya ba ƙorafe-ƙorafe, kuma dukkan abin da ya biyo baya na rashin fahimta an daidaita shi shi yanzu a yadda muke gani jihar Bayelsa da cika-cikancin zabe a gurin jam'iyyar APC sun cika lokaci muke jira saboda shi dan takara da muka tsayar dama yana da irin nashi karfin ya ciyo yan majalisa na yankin sa guda biyu ya ciyo dan majalisan tarayya na yankin nan bazaben sa to kaga ya nuna alamun karfi tun ma kafin ma ya tsaya takaran gwamnati wannan yana daga cikin manuniya ne cewar duk wanda zai fito takara in ya samu karbuwa daga yankin da ya fito ya nuna ma cewar yana da karfin da zai tabbaka wani abu a zabe shi yasa muke da kwarin gwiwar cewar insha Allah za mu ci zabe a wannan yankin
wato in an duba jihar Dama jiya ce ta PDP shi ba gwamnati sai da Dickson ya samu ya shekara 8 kuma yawanci yana ganin idan jam'iyya ta dade a waje yana da wuya kafin a ture ta ana shan wahala
eh to wannan duka bai zama faro ba domin ko jihar Kogi a 2015 ai tana gargashin jam'iyyar PDP muka ci dama matsala idan aka samu matsala wajen zaben fuddugoni a nan ne jam'iyya ta kan samu matsala yanzu ai jam'iyyar PDP suke da matsala a wurin ya jam'iyyance APC ba ta da matsala a Bayelsa dukkan masu ruwa da tsaki na jam'iyya a wannan wuri kansu a hade yake kuma sun tabbatar mana cewa za su yi wadan takaran aiki kuma muna nan muna iya kokari mu ga cewa mun ci zabe
kuma jar Kogi inda kafin ayi zaben fuddugoni gwamna Yaya Bello ya samu tikiti masu sharhi duka suna cewa kai zai Yaya Bello bari ya samu wannan tikitin ba shin da yazo ya samu wannan kuna da cikakken kwarin gwiwar za ku shi gwamnan nan zai iya koma mukamin sa ko kuma sai an jan ido akan lamarin
to insha Allah zai koma saboda ai kamar yadda kake cewa a harsashe da ake yi da fari mutane ba su taba tsammanin za a yi zaben fuddugoni lafiya kuma bayan an gama zabe sauran yan takara su zo su ba da goyon baya sannan a hada kan jam'iyya ba bayan zaben fuddugoni da aka yi an zauna da dukkan sauran yan takarkaru kuma kowa ya ba da goyon baya sannan harsashen da mutumin na waje zai yi wanda bai san yadda jihar Kogi take ba zai ga kamar akwai matsala amma abin da yake kasa daban ne saboda ina tabbatar maka jihar Kogi jiha ce ta jam'iyyar APC kuma insha Allah za mu yi nasara a jihar Kogi
za mu ji dayin Allah ya kai mu mu ga wanda kuri'a za ta yi wa rana yanzu kuma ga rahoton Ibrahim Abdulaziz kan tsige mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Taraba
Ladi Gonfore yana wakiltar mazabai Yoro ne a majalisar dokokin jihar wanda ko ya samu yankan kauna na ba sani ba sabo a zaman majalisar dokokin jihar ya haifar da cece-kuce a tsakanin wasu al'umman jihar musamman ma 'yan siyasa ke danganta lamarin da siyasar shekarar 2023 Bashir Muhammad Pape memba mai wakiltar mazaban Guroje wanda ma shine shugaban kwamitin yana labarai na majalisar ya ko bayyana dalilan su na daukan wannan mataki a yanzu
bayananun dalilai da aka kawo dai na rashin iya kamashin aiki ne duk allegations da aka yi ko kuma korafe-korafen da aka zayyana na rashin iya aiki ne wanda dama in kai mataimakin mutum ne in baya gari ko baya gida kai ne zaka dauki dukkan ragaman aikin din to da yawa in kakakin majalisa baya nan wanda shine mataimakin sa ko zama majalisa ba mu iya yi har yayi mako guda ko makonni in kakakin majalisa baya nan ba za mu iya zama ba
kuma Bashir zai tani kaman kan cewa kuna rawa ne da bazarar wani musamman ma bangaren majalisa za ta zawo to bangaren gwamnati ganin kan cewa a baya dama ba kusan ba zai iya ba kuke tafiya da shi
babu wallahi babu bangaren zartarwa wato executive wato bangaren gwamnati ko gwamna wallahi ba su sani ba ba wani wanda ya samu na baki daga waje ni a iya sani na
kamar da yan majalisar shi ma gwamnan jihar Taraba a kitai dare disan isiyaku ta bakin hadimin sa ta fuskacin hakokin siyasa Abubakar Bawa ya ko musanta zargin cewa da yawun sa ne aka yi wannan tsigewar
mutane dai ka san kowa zai faɗi abin da ya ga dama amma kuma idan yau majalisa tana so ta yi aikin ta laifi ne ai aikin majalisa ne su suka ga dama ba dole ne sai sun yi tare da gwamna ba dole bane su majalisa ne za su yi aikin su a yadda za su ga kayan su zai tafi musu daidai ba dole bane a ce wai sai majalisa sai sun yi da gwamna ko kaza 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 wannan kam zaton mutane ne kaman yadda gwamna in yana so zai zanna zai canji mutum haka majalisa ma suka canja wani daga cikin su wannan kayan su ne
kawo yanzu duk kokarin ji daga bakin tsigaggen mataimakin kakakin majalisa Ladi Gonfo abun koya ci tura
fatar mu a samu majalisu masu zama yan amshin shatar masu kada kuri'a ba na jam'iyya mai rinjaye ba ko kuma gwamna. Me dattijin siyasa ke cewa ne kan jawaban da aka gabatar da Turanci bisa dokokin Najeriya a murnar ranar ƴanci ta bana? Ina tafiya kan titin Ahmadu Bello Abuja, sai na ga kira daga Alhaji Musa Yola. Da haka na nemi gefen titi na tsaya, na ce a raina, yau kuma mai dattijin nan dan shekara 80 zai ce ne.
Tunai kam, thank you very much.
Ga an kana cikin program ka je ka yi sai daga zan buga maka.
Indai wani abun gaggawa ne sai mun tsaya mu yi magana kai.
To tambaya nake son mana ba sai zaka hada ni kaina. Yanzu mun gamsuwa muna da independent muna da yankin kai.
Kwarai da gaske.
To mene ne yankin kanmu?
Yankin ana maganar karɓar mulki daga Ingila lokacin mulkin mallaka aka dawo da mulki hannun 'yan ƙasa.
Yanzu mulki yana hannunmu ne?
Kwarai da gaske. Tunda shugaban ƙasa ɗan Najeriya ne kuma zabansa aka yi.
An canja abin ne haka daga hannun dama ka kago ne kawai. Misali, sai kamar a 1979 da aka yi majalisa, wanda ba sa jin Turanci ko ana ƙasar jihar majalisar tarayya. An juya daga fararen fata daga zuwa bagagen nasara. Wani hujja Buhari ko waye ma ko gwamnan zai je yi kamfe ya kira mutane da Hausa su zaɓe shi ya zo kuma zai jawabi don su. Yi musu Turanci. Ba mulki mallaka ba ne?
Ina ji, go ahead.
Ba mulki mallaka ba ne? Waɗanne yake magana? Ka je neman guri a mummuzaɗe ka zama. Mutane ba su kashi ɗaya bisa busa goma suke ji magana nan ba. Ka zo ka jira kana ta magana. Da ma za a fara da Hausa a fasara Turancin. Da ma a mutunta mu. Bai kamata a ce yanzu ko shugaban ƙasa, kowane yanki, misalin Ibo, su yi magana da yaren Ibo a lokacin da suke jawabin jama'ansu. Don a gamsar da su. Da bankin duniya su suke control ɗin economy mu. Ba ma da wani yankin da muke da shi muke tafiyar da wani abubuwa. Ana control ɗin mu kwa ina a cewa yan kungiya ta zamu ne gaza. Gaba ɗaya muna nan ƙarƙashin ana tafiyar da mu yanda aka ga dama. Da mu damu ce muna mulki. Wani mulki muke da shi. Mun san baki ne amma duk mai jimi zaman Turanci. Duk mai zaman Turanci. Buhari magana da yake faɗan nan kashi ɗaya. Bisa goma na mutanen Najeriya sun yi abin da ya faɗa.
Alhaji Musa Yola, abin da yasa ake amfani da Turanci wajen jawabi saboda ƙasa gaba ɗaya samu haɗin kan ƙasa. Yanzu shugaban ƙasar Najeriya ai zai iya magana da Hausa. Amma idan yi jawabi da Hausa, ba duk 'yan Najeriya ne za su fahimci abin da yake faɗa ba.
Wato akwai abin da baka gane ba, mun bar shi shugaban ƙasa bai yi ba. Me yasa don ka gwamnan gwamnati kowane hujja yake da ita ko gwamnan Kaduna ko Kano? Don bai nake maka nan Nasiru, me yasa in sun je kamfe ba sa yin Turanci a kamfe neman goriya?
Alhaji Musa Yola, misali yanzu shugaban ƙasa zai jawabi. Ya zo yi jawabi da Hausa, kana jin menene sauran manyan ƙabilun Najeriya irin su Yarbawa, 'yan ƙabilun Igbo za su faɗa?
1960 Adamu ina da littafin da ake da shi aka rubuta Hausa da Yarba dole ne kowa ya koya. Da Hausa da Yarbawa da Turanci in yi jawabi sai a samu fasarawa da Hausa a fasara da Ibo fasara da Yarbaji a fasara don mutane aka yi.
Yanzu kuma sai babin ra'ayi.
Assalamu alaikum, sunana Kamisu Mai Dankali. Ina goyon bayan abin da Rochas Okorocho ya faɗa kan cewa a rage sanatoci da 'yan majalisu na tarayya. Gaskiya sun yi yawa. Bayan haka kuma ya ce shi in an tashi ragewa ko da kan nashi ne shi ma a rage shi ya yadda haka saboda kuɗaɗen da suke samu na ƙasar nan ya yi yawa mu ba aikin komai suke yi ba.
Amma Kamisu ba ka cina me yasa ba a tambaye shi me yasa ya ta faɗi tashi kuma a kotu da ƙyar ya samu ya shigo majalisar me yasa shi ya dage sai da ya shigo majalisar.
Nake wannan kotun na saboda siyasa ne tunda wuri a dinga tsera breach wannan kujera na wanda yake kai yanzu ba. Ina goyon bayan.
Masu sauraro, duk da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Baya ga batun hare-haren 'yan Boko Haram da kuma fashi da makami, yanzu haka wata matsala da ke hana jama'a bacci da kama iya kawo matsalar cimaka da kuma tattalin arziki ita ce ta garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa.
Gaskiya ba ma cikin kwanciyar hankali sabila da gonakinmu da muke zuwa du yanzu ba ma zuwa sabila da su. Abun ya kai ya kawo muna tsammanin har masu kuɗi ne kawai, har ma da talakawa da suke neman na abinci ba sa fita, ta ya za su samu abin da za su ci? Kuma har ga Allah yanzu abun in dare yayi ba ma iya zama. Da zarar mangariba yayi kowa yana tsorace, kowa yana neman inda zai je boye da kansa.
Wannan matsalar garkuwar dai yanzu haka mata hana manoma zuwa gonaki domin gudun abin da ka iya faruwa, inda alƙaluman ƙungiyoyin manoma a Najeriya ke nunawa kawai yanzu fiye da manoma 200 ne ake garkwa da su, wanda ko sai da aka biya kudin fansa kana sako su, ba ma ga wasu 15,000 da aka raba da gonaki a jihar Arewacin Najeriya.
Gaskiya bana ban shiga gona ba sakamakon maganan wannan yan garkuwa da mutanen, sabili da dajin da nake din yayi shiga lungu sosai, kuma ta area ana samun wayannan yan garkuwa da mutanen da dama, shine bani tsoron cewa kan shiga aje ai garkuwa da ni abinda na noman bai kai a karbo ni ba.
Abinda ana noma a gaskiya ina tsoron masu garkuwa da mutane, in ka fita an gari muna cikin damuwa gaskiya sosai.
To wai koya wannan matsalar ke shafan harkar noma, kiwo da kuma tattalin arzikin Najeriya a yanzu. Ahmad Hamantukujada, shugaban wata kungiyar kawo fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya, wanda ma tsohon jami'in tsaro ne, yace muddin gwamnati bata dauki mataki ba, ƴan Najeriya ba na za su dandana ko da su musamman ma ta fuskacin cimaka.
Kasa ta samu kanta cikin yanayin da sai dace Allah ya bamu mafita, kuma maganan manoma harkan stakeholders a jinar abuna barkan noma a yau kusan kashi 85 gona ta fi karfin su. Dan rai yake magana yanzu kan an gammace a kwanta a daki a shakwakin akwai ko a mutu dan yinwa a daka da a dauke ka yara ba su san inda kake ba.
Wannan zai iya shafan harkar abinci a Najeriya da kuma tattalin arzikinta?
Ya tabata ma sosai. Sosai da sosai. Yanzu misali da wara kan ana dirbin shinkafa nawa ne 6,500 ma, a yau shinkafa 9,000 ne 10,000. Kudan me dan bayi ta da yawa. Danyenta a yau kenan. Ana watan 10 kakar ma kenan age. Don haka generally ya taba harkan tattalin arzikin kasar nan sosai.
Ka sa kaki me yasa a zamanin ku kusan abun ba haka ke ba da yanzu?
Eh to abin da yasa mun dauki aikin muna son kasar wa'inda suke cike yanzu kuma sun ga mun da muka gama mun yi tsakanin mu da Allah ba mu fikar muna gidajen mutane wanda ya kware sosai ya yi sa a bariki a mami market yake a Bacha proper welfare ba a kulawa da su. Su kawai daga general ne zuwa general ne wahalan ya kare. In kai sa din ka tako general daga lieutenant colonel har zuwa kan staff sergeant har corporal dan wahala ne a kasan nan. I could remember akwai led brigadier general din da wallahi a gona kwaki yake jika wai sha gwanan garin gonan sa na nan mountain. Ya kake samanin wanda yake cike ya samu dama an bashi bindiga ya an kai shi aiki ya dade aiki dama ya raddabi mutane a kauyukan su ba bisa cancanta aka dauke shi aikin ba. A dansa tana da kyau wani general ne yake aurenta. Me kake expecting? Ya zo ne wurin neman kudi a samu manyan ƴan mata a fita aje a sayi manyan motoci a sayi manyan gida dukkan wanda ya diga 63 har zuwa 79 MA. Ba mu taba samanin comfort ba, burin mu zaman lafiyar Najeriya da wata ta Najeriya.
Shi kansa shugaba Buhari ana ganin kaman kan cewa ƴan Najeriya sun yi tunanin kan cewa zuwan sa zai magance matsalar tsaro, kuma sai ana ganin kaman kan cewa kusan abun da na ƙara habaka tamkar wutar daji.
Eto abun yayi yawa kuma da son kai a cikin sun kai duka wayana shabi Steve Nashin dan gabaɗaya general san yau ba wanda ya kamata ya zanna gidan soja yau. Ina matasan me wayana suke kowa ya gama lokacinsa ana rimini an mayar da aikin soja aikin siyasa. Me dadar da su burtai dukkan service din ba wanda ya kamata ya zanna aiki yau. Ya kamata dukkan su sun dawo gida suna ba da shawara ne.
Wato kana ga tana da tunanin kaman kan cewa ya kamata a ce bayan wasu watanni ake canja hafsoshi.
Eh suna da kaido akwai times ai. Akwai lokuta. Ai ko canjin da ake da yadda ake ya kake expecting na kasan zai taso.
Watakila korewan su ne ko kuma ganin su.
A ba korewa bane son zuciya ne kawai.
To me za ta haifar?
Zan ki gashi kasawa. Kasa ta fi karfi ya wanda da fa in aka ce Buhari kowa sai ya ji abinda Buhari zai fada kamin ya fita. Yau Buhari ne yake kasa yake rike da kasan ya tara wayansu mutane ne sun masa zobe shi kansa sun dimantar da shi ya makance bai san ma kaman yadda da.
Ahmad Hamantukuja da kenan wani shugaban kungiyar manoma da makiyaya a Najeriya, kuma wannan mako na zuwa ne yayin da rundunar tsaron farin kawo ta civil defense a Najeriya wato NNCDC ke kadamar da yan aiki da cikawa wato agro rangers da ke da alhakin kare manoma da mulkiya da ma albarkatun gona. To wai ko anya kullum za ta biya kudin sabulu ko a yanzu? Suleiman Baba da ke zama kakakin rundunar tsaron farin kayan ashir Adamawa ya ko bai na irin matakan da suka dauka.
Muna duk mai yiwuwa wajen tabbatar da cewa mun rage abubuwan da suke faruwa. A halin yanzu da nake gaya maka jami'ai da suka dawo mun riga mun zuba su a dazuzzukan nan. Kasancewa abun ya canza kama da mu kanmu da rundunar soji da SSS gabaɗaya da ƴan sanda gabaɗaya za mu fito mu yi wannan aiki. Muna amfani da dabaru da hikimomin mu musamman mutanen da muka horar da su kama da makiyayan da kuma shugabannin al'umma waɗanda suka samu horo a wajajenmu yadda za su yi kokari su samu bayanai kuma yadda za su shaida mana mu kuma a shirye muke duk lokacin da aka samu makamancin wannan ko aka ga alamun wani abu zai iya faruwa za mu iya kawo agajinmu.
Yanzu haka tuni wasu kungiyoyin sa kai irin su Meti Allah da Tabitar Fulako suka soma bada tasu guduma wajen yaki da bata garin suka hada masu garkuwa da jama'a ko da yake suma bata garin sun dau sabon salo inda suke bin shugabannin waɗannan kungiyoyin har gidaje suna kashewa. Muhammad Jikabuba dake cikin shugabannin kungiyar Meti Allah Najeriya yace duk da kisan da ake musu ba wani kulawa da iyalan waɗanda aka kashe ke samu daga hukumomi mutun da ko yace yanzu ma jikin su ya ko soma yin sanyi.
To gaskiya abun baya yi mana dadi kuma zai iya kafa guwan mutanen mu musamman shugabannin mu da masu yin aiki taimaka a harkar security domin farko dai a makwa an kashe mana arhori an sake an kashe mana gwamnatin chairman namu gaji yanzu kuma jarumi musamman shugaba ne na jiha gaba daya wanda aka kashe kamar shi Alhaji Abdullahi duk abubuwan da ya faru nan mun zuba ido to ba abin da hukuma ta taimaka ko da ba a kama ba kuma ba a yi zargi ba don ne ake gashi an bar mu ko fara azube that working group ne to fada gidan mutum to kaga ido wannan duk kashe guyon mutanen mu a gudanar da hakan tsaro don haka mu dai muna nema hukumar tsaro gwamnati ta ringa taimakawa ko da irin kayan aikin nan mashin da yanzu sai kaga an shiga gidan shugaba ba motar da za a bi barayin nan ba ko mashin da za a bi barayin nan wani kayan da mota suke zuwa aikata wannan abu a lokaci daya su gudu to da ashe muna da mota ko kuma wani abu da gwamnati ta taimaka ma wa'annan kungiyoyin to za su iya su yi amfani da wannan motocin su bi kafin wa'annan to duk irin wannan abun babu.
Shin kowane mataki hukumin tsaro ke dauka kan wannan sabon barazana ga 'yan sa-kan? DSP Sulemaya Hangroje, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa, ya ce akwai wasu matakan sirri da ake dauka.
To, Ibrahim Abdulaziz, ka san dai aikin dan sanda ne na kare ran al'umma da kuma dukiyoyin su. Sannan kuma ba mu rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa ba su yi kasa a gwiwa ba domin tabbatar sun kawo ƙarshen wannan al'amari. Domin tabbatar ma mutane cewa akwai matakai na kwarai da gaske wanda rundunar ta dauka yanzu haka ma mun riga mun shirya za mu ba da kyauta ta musamman ga duk wanda zai iya taimaka mana da irin bayanai domin mu gane waɗanda suke koye suke aikata irin wa'innan abubuwa domin mu tabbatar mun kama su. Na biyu kuma yanzu mun sake daukan wani matakai domin sake salo mu zanna da shugabannin kungiyoyi da shugabannin addinai domin mu haɗa kai yadda za mu yi mu kwato ma al'umman jihar Adamawa incinsu ga duk wanda ya yunkuro zai musu barazana da rayuwarsu.
Ga masana irin su Dr. Muhammad Awalin Guroje, malami a sashen koyon harkar noma da albarkatun kasa na jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama da Keyola, na ganin dole ne hukumomi su tayi tsaye a yanzu.
To, na farko rashin noman zai sa su a cikin kangi mai tsanani saboda ba za su samu abincin da za su ci da iyalansu ba. Na biyu kuma ba za su nomi abincin da za su kawo mana mu mazauna garuruka mu saya. To, a sanadiyan wannan zai sa abinci yayi tsanani a cikin ƙasa ta yanda wanda ake kawowa daga sassan da ake zaman lafiya ba zai kai ya ishe mu. To, a sakamakon wannan za mu samu hauhawan farashi na abinci da sauran kayan masarufi ma. To, kaga wannan ba alheri ba ne a gare mu.
Koma da menene yanzu ka an zura ido a ga irin matakan da hukumomin tsaron za su ke dauka. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
kuna sauraron VOA Africa akan mita